gundumar Columbia ke magana a babban birnin tarayyar Amurka. Ana tare ne da sashen Hausa akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani Sarauniya, Fara'a Nomad Dalol FM da kuma Niya FM. Da kuma tashar motar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci. Yau Litinin 8 ga watan Yuli shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan lokaci. Amma kamun musanduma, Mala Hafiz fara mana da kanin labarai.
To Yusuf, hukumar da ke kula da harkokin nukiliya ta kasar Iran ta faɗa yau Litinin cewa kasar ta zarta adadin da aka kayyade mata na mallakar uranium. A yau Litinin, kotun hukunta manyan laifuka ta duniya, wato ICC, ta samu tsohon shugaban 'yan tawayen kasar Congo Bosco Ntaganda da laifukan yaki. Yanzu haka kasashen Afirka na shirin shiga wani babi da ta kira na zaman lafiya da ci gaba, bayan da aka kaddamar da yarjejeniyar kasuwanci a nahiyar a hukumance.
To wannan ma shine labarin mu na gaba a rahotanninmu da za ku ji, inda za ku ji cewar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a shirye take ta tallafa wa kasashen nan na Afirka don kawo ƙarshen tashin-tashina.
Ka zo ka ga masifan da irin fadan da ake kawo ko tsakanin masu noma da Fulani ko kuma a zo a ce mana Boko Haram, duka wannan yana kawo matsala.
To amma a Najeriya kuma marasa galihu na 'yan gudun hijira na cigaba da fuskantar da niyya da kuma wariya.
Ne gurgu ne a nan cikin garin Port Harcourt nake da zama. Ni ina zuwa wannan wuri sai da na kai kusan kwana 5 da ni da jama'an mu. Idan aka zo yin layi, mu guragu ba za mu iya bin layi ba sai a tattaka mu.
To duk muna dauke da wannan rahotannin, kana kuma za ku ji shirinmu na ilimi garkuwar dan adam. Haka kuma muna tafe da wasiƙun masu saurare. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya, mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Hukumar da ke kula da harkokin nukiliya ta kasar Iran ta faɗa yau Litinin cewa kasar ta zarta adadin da aka kayyade mata na mallakar uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da wasu manyan ƙasashen duniya suka kulla a shekarar 2015 da ita. Gidan talabijin ɗin kasar ya rawaito mai magana da yawun hukumar Behruz Kamal Bandi, yana cewa adadin nasu na yanzu ya kai kusan kashi 5 cikin 100, wanda ya saba adadin da aka kayyade mata a cikin yarjejeniyar da ta rattaba hannu da sauran kasashen. Sannan ya kuma kara da cewa Iran tana duba yiwuwar ta ci gaba da kara adadin uranium din zuwa kashi 20 cikin 100 a matakin da za ta dauka na gaba, don janyewa daga abin da ta amince a karkashin yarjejeniyar nukiliya har sai ta samu taimakon da take bukata na a sassauta mata takunkuman da aka sanya mata. Sai dai ta ce karin adadin uranium din da ya kai kashi 5 cikin 100 zai ishe ta ta samar da mai ga ma'aikatan makamashinta na samar da wutar lantarki, amma kuma har yanzu yayi kasa sosai da kashi 90 cikin 100 da ake bukata don hada makaman nukiliya. A yau Litinin, kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta samu tsohon shugaban 'yan tawayen kasar Congo Bosco Ntaganda da laifukan yaki 18 da ake tuhumarsa da kuma aikata laifi akan bil'adama. Ntaganda ya musanta cewa ya kashe mutane kuma ya aikata laifin yaki a lokacin da ya yi magana a zauren shari'ar a ranar Alhamis. A lokacin da alkalin kotun ICC yake jawabi, Ntaganda ya amince kamar yadda ake mai inkiya da suna mai kashewa, amma ya ce ba haka ba ne. Ntaganda ya dage cewa shi soja ne a lokacin, ya kuma kara da cewa shi ba mai aikata laifi ba ne, inda ya ce ni ban taba kai hari kan farar hula ba, a kodayaushe ina kare su ne. Yanzu haka kasashen Afirka na shirin shiga wani babi da ta kira na zaman lafiya da ci gaba, bayan da aka kaddamar da yarjejeniyar kasuwanci a nahiyar a hukumance. A jiya Lahadi, Najeriya, wacce ita ce kasa mafi karfin tattalin arziki a nahiyar ta Afirka, da kasar Benin suka sa hannu a sabuwar yarjejeniyar kasuwancin wacce ake wa lakabi da AfCFTA a taron kolin tarayyar Afirka da ake yi a jamhuriyar Nijar. Amma kasar Eritrea ta zamo kasa tilo a kasashen kungiyar AU da har yanzu bata shiga yarjejeniyar ba, sai dai masana sun ce an samu nasara kana kuma sun yi hasashen tara dala biliyan 3.4 a wannan yarjejeniyar kasuwancin wacce za ta kai ga samar da ayyukan yi da ci gaba. Wannan wata daddaddiyar nasara ce da aka cimma wacce waɗanda suka fara wannan tafiya za su yi alfahari da ita, inji shugaban hukumar zartarwa kungiyar tarayyar Afirka Musa Faki, yayin da shugaban kungiyar AU shugaban ƙasar Misra Abdul Fattah al-Sisi ya faɗa cewa nasara kulla yarjejeniyar kasuwancin za ta zama zakaran gwajin dafi wurin cimma bunƙasa tattalin arziki, lamarin da zai kai ga kyautata rayuwar mutanenmu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Boran cin abinci da bakin haure yake yi a cibiyoyin da ake tsare da su ya shiga kwana na hudu, a cewar wani mai yajin cin abincin da ya fada wa muryar Amurka ta wayar tarho da kuma shafin sada zumunta. Ya kuma turo da hotunan mutane da ake tsare da su, waɗanda wasunsu ke rike da wani kwali da aka rubuta cewa muna cikin kabari, da wani rubutu yana cewa a cece mu daga bam na gaba, mu ne muka tsira amma kuma har yanzu ana auna mu. Labaran da ƙarin wasu hotuna na wasu na masu zanga-zangar ya fito ne daga wasu da ake tsare da su ta wayar salula a asirce. A makon da ya gabata, har-haren sama sun auna cibiyoyin tsare jama'ar da daddare, bayan da ƙungiyoyin ƙasashen duniya suka yi wani gargaɗi ga dukkan ɓangarorin biyu na Libya da suke ci gaba da gwabza yaƙi cewa fararen hula na tsare a wani wuri wanda ya auna su tun da farko. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta faɗa cewa akwai hujjoji da ke nuna cewa wuraren tsare jama'ar na kusa ne da wani rumbun adana makamai, amma hukumomin Tripoli sun ce babu wani takamaimai dalilin da zai sa sojojin su auna yaƙi yankin. A nan Amurka, ana ci gaba da shagulgula da murnar lashe kofin gasar ƙwallon ƙafa ta duniya ta mata da tawagar 'yan wasan Amurka ta lashe a jiya Lahadi. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar matan ta Amurka ta doke New Zealand da ci 2-0 a wasan ƙarshe da aka yi a birnin Lyon da ke ƙasar Faransa. Wannan shine karo na hudu da Amurka ta lashe wannan kofi a jere. Kuma ƙungiyar matan Amurka sun doke sauran ƙungiyoyin Turai hudu da suka hada da Sweden da Faransa da Spain da kuma Ingila, kafin su kai wasan ƙarshe kuma suka mamaye wasan ƙarshen da aka yi jiya Lahadi, inda suka lallasa New Zealand wacce ita ce zakaran nahiyar Turai. Shahararriyar wasan Amurka Megan Rapinoe ce ta zura ƙwallo ta farko wa ƙungiyar ta Amurka ta hanyar bugun fenalti a cikin minti na 61, sannan kuma abokiyar wasanta Rosie LaBelle ta ƙara ɗaya cikin minti na 69.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a duniyar rahotannin namu kuwa, za ku ji cewar a kungiyar kasashen Afirka ta EU ta AU ta kammala taronta na shekara-shekara, a inda ta tattauna akan abubuwa da dama. Mataimakiyar Sakatare General ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Hajiya Amina Muhammad, ta halarci taron da aka gudanar a babban birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar, inda ta yi magana akan gudunmuwar da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta bada wajen ganin an agaza mu kasashen nan na Afirka. Sulaiman Muni Barma ya zanta da ita.
In ka duba abin da yake faruwa, matsalolin da kasashen jihohin da suke samu yanzu ya fi ƙarfin jiha ɗaya, sai an haɗa hannu. Ka zo ka ga masifan da irin faɗan da ake kawo ko tsakanin masu noma da Fulani, ko kuma a zo a ce mana Boko Haram, duka wannan yana kawo matsala. Saboda kuɗin da ya kamata a zo a kawo a ƙara lahiyar mutane a samu ilimin da sauransu babu shi. Kuma wannan damuwan karuwa yake, masifar karuwa take, an tattauna akai. Kowannan takardar da ma aka zo aka samu aka sa hannu akai, inda za a ƙara kasuwanci a Afirka din, yana da amfani. Amma ba zai yi ba, ba za mu ci gaba ba in ba dai mun samu mun kawo ƙarshen wannan masifar da muke ciki.
Akwai wasu alƙawla kamar da za a ce gwamnatoci na ƙasashen nan suka yi a wannan taro domin fitar da mata daga dangi.
To abinda suka ce, wani lokaci sai a zo a yadda cewa ga matakin da za a ɗauka akan wani abu da aka gani a gaba. Yanzu ana maganan kasuwancin nan, to shi ɗin akwai mata a ciki. To a cikin abubuwan da suka zo suka sa hannu akai, akwai inda suka cewa ba za a yi shi ba mata ba, ba matasa. Ma ka ganin kanka a ciki, sai ka ci to sai ka bata. To wannan mun gani shugabannin su ce za a yi, yanzu mu namu mu taimake su a yi. Mu sa mata a gaba, mu sa matasa a gaba, don su ne rayuwar Afirka.
Wani kira ne zai iya cewa ke da shi zuwa ga al'ummomin nan namu, irin su kasashe irin su Najeriya, Niger, Chad, Cameroon da dai kasashe masu tasowa?
To kira ga shugabanninmu, don abinda suke yi yanzu kam sai mu ce to alhamdulillahi muna dai ganin kokarin, amma bai isa ba. So dole su haɗa hannu a cikin wa'annan abubuwan. Kowa na fama da ƙasan shi, dan shi ne haƙƙin da aka bayar, suna duba haƙƙin mutanensu. Amma wannan abu ya fi ƙarfin mutum ɗaya, ya fi ƙarfin ƙasa ɗaya. So idan suka samu suka haɗa hannu, aka ji muryansu, muryan nan kuma ta kai ga inda sauran duniya da su mu muji sosai. A kawo tallafin da ya kamata a kawo, muna dai akan niyya. Amma wani lokaci bai isowa lokacin da ya kamata, sai ka zo ka ga wannan rikitoci sun zo sun fi ƙarfin abin da ya faru, muka dawo baya. So a cikin wannan abu ina ga su ƙara murya, muryan nan aka ƙara shi, mu ma mu yi bakin ƙoƙarinmu, alƙawarin da aka yi a cikata, a samu da a ci gaba. Sabila da in ka zo Niger ma za ka gani duk inda aka taɓa, inda aihuwa ne, makaranta ne, aurarwa da yara mata, duka ya zama masifa. Amma alhamdulillahi muna dai ganin haɗin hannu. Yau kamar yau a ce na tattauna da sarakunan gargajiya waɗanda suke ɗaya daga cikin masu taimakawa. Muna samun dai ana tallafawa, ana zuwa a nemi batun makaranta, bayan haka kuma a ga inda dai za a ciyar da mutane. Ƙarshen shi duk iyalin da ka gani ba za ka iya ka ciyar da su ba, sai ka shiga wani hali daban wanda ba daɗi, an shi muke so a fuskanta.
A gaida Sule Mummuni Barma tare da Hajiya Amina Muhammad, mataimakiyar sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya. Idan kuma muka koma Najeriya, inda wasu marasa galihu ke ci gaba da fuskantar matsaloli, musamman idan aka yi maganar ci gaba ko kuma cin gajiyar tattalin arzikin ƙasa, akan bar su a baya. Hukumar hana fasakori ta Najeriya ta kwastam ta kwace waɗansu kayayyaki a hannun waɗanda suke shige da fice, inda ta fara raba waɗannan kayayyaki ga 'yan gudun hijira da kuma masu ƙaramin ƙarfi. Lamida Bakar ya haɗa mana rahoton nan.
You know these containers have to be positioned before they are transferred to this place.
Hukumar hana fasakobri ta ƙasa a Najeriya, wato kwastam, ta fara raba kayayyakin abinci da ta kama ga masu shigo da su a ƙasar ba kan ƙa'ida ba, a wani taron manema labarai na baya-bayan nan da ya gudana a gaɓar ruwan One da ke jihar Taribas a yankin na Niger Delta. Hukumar ta kwastam dai ta sanar kan cewar ta raba kayayyakin abinci da suka hada da shinkafa da man girki da sabulu ga 'yan gudun hijira da marayu da ma wasu mabukata. Sai dai kuma bayan raba kayayyakin a jihar Taribas, lamarin ya bar baya da kura, inda aka zargi cewar an tabkaci wacewa wajen raba kayayyakin ga 'yan gudun hijira, yayin da wasu jami'ai ka haɗa baki don karkata abincin domin biyan wasu bukatunsu. Ga ma ɗaiɗaikun ƙungiyoyi da al'ummomi da ke ci gaba da koka wannan lamarin.
A wajen ma za ka samu wasu mutanen masu siyan kaya. Ni na yi kamar bincike a wajen, waɗansu ce za a rubuta maka kamar za a baka buhun shinkafa fa 50 idan ka zo ne sai a baka 20 ne ko 30 key controller idan yana ciki yayi approval na abin da za a bayar to ba a tabbatar da hakan cewa an bada wannan abubuwan gaba daya
Usman Muhammad sunana ne gurgu ne a nan cikin garin Port Harcourt nake da zama ni ina zuwa wannan wuri sai da na kai kusan kwana 5 dare da jama'an mu idan aka zo yin layi mu guragu ba za mu iya bin layi ba sai a yi ta tattaka mu abin da dai na gani shi wani yana da wani jagora daga cikin shugabanni zai zo ya hada mishi takardu kuma ya zo ya bashi abun nan ya kawo ya zo kuma su araba biyu
to kan wannan batu dai na tuntubi babban controller hukumar ta Kwastam kuma shugaban raraba kayayyakin na abinci ga yan gudun hijira da aka turo a jihar Rivers controller Yakubu Salihu ya tabbatar da cewa lalle babu wata almundahana ko ciwa-ciwa da aka yi a cikin shirin yace
duk korafe-korafen mutane a gaskiya bane kuma ba su yin ma committee nan adalci har ga Allah ya kamata a san abubuwa kaman haka na daya in aka ce ba shi yanka ba duk da kaya ce ta gwamnati wanda tace a raba mu mutanen nan da na ambata da muka fara aikin nan a tacan gudanci da arewacin kasan nan babu wani dan kudun nan amma da ka ga mutane suna ta bibiya
daga bisani kuma wasu da suka amfana a cikin shirin ga abin da suke cewa
my name is Mr. Uri Felicin we didn't have any challenges and we are very happy that offering up
wannan tana cewa ne sunana Sister Ogu daga jihar Anambra a gaskiya ba mu huskanci ko wani irin kalubale ba wajen karban tallafi sannan kuma ina cike da farin ciki wannan gudunmuwar kuwa za ta taimaka ma kungiyoyinmu wajen ganin mun sauke nauyin yan gudun hijira da muke kula da su a yankin mu na kudu maso gabashin kasar
Nana Aminu Muhammad ina farin ciki da wannan abu da suka yi musamman ni mu yan gudun hijira ne a kampin mu akwai marayu akwai zawarawa
Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt a Nigeria
To Ubangiji Allah ya kawo agaji a cikin wannan harka a gaida Lamido Abubakar yanzu kuma ga shirin mu na gaba ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka allahumma amin idan masu sauraro basu manta ba a makon da ya gabata mun fara shiri na musamman wanda ya maida hankali akan yadda ake baiwa 'yan gidan yari damar gyara halinsu a lokacin da suke zaman wakafi wajen ba su damar samun ilimi a matakai daban-daban kamar kowane dan ƙasa a Najeriya. A yau za mu daura daga inda wakilin sashen Hausa Madina Dauda ke ma shugaban hukumar gidajen yari a Najeriya Alhaji Jafaru Ahmad tambaya.
Wa'inda suka yi makarantar secondary din nan kaman karamar secondary JS1 zuwa 3 da kuma senior din inda suna tare da ku suka gama wa'annan kuna taimaka musu su ci gaba
kamar da ga miki baya muna da center na National Open University muna da 10 amma yanzu bayan da muka ci nace akalla a kowane prison guda a jihar kowane controller dake jihar ne tabbatar da yayi daya ya sa daya sabuwa an kafa ta saboda son ne kai mu karfafa ta ko da ake hama za mu so duka gidajen yarin da muke da su wadanda an manya a ce wannan cibiyoyin nanan inda ake koyon wannan abubuwa su ma muna ba su dama sai ba na ga miki gudana degree ba
eh
to
mace ce kuma
mace ce to in duka kare wadannan da suka kare wadanda suka kare junior secondary school da su je ko su yi NECO ko su yi SSC in suka kare sai mu ba su dama sai su yi National Open University
su fara degree
a nan National Open University mu dauke su in babu wannan center din suna so sai mu kawo su inda muka sa akwai center kuma akwai kamar da ni ga miki a mahi yawancin gidajen yari 139 wadanda an ne manya ne muna da sashe na mata a kowane su so sai mu dauko mu kawo ta nan don ta ci gaba da karatunta so muna ba su dama kamar da aka ba kowa dama
to ina ga wa'anda kila ba su son su yi degree misali wacce ta gama kila SSCE tana son ta danyi koyan aikin asibiti ne ko koyan wani abu da kila ba a yi a Open University wani irin taimako za ku iya bata matukan tana tare da ku
to irin wadannan babu wani fanni da National Open University ba sa yi babu shi duka suna yi akwai waɗanda suka yi degree na nursing ko a ma'aikatanmu anan a center din da muke da su. So don haka kowane center, kowane farni National Open University na yi, kuma muna ba da dama a yi wannan abin.
Wasu mata fursunoni sun bayyana ra'ayinsu a game da karatun da suke yi a gidan wakafi. Ga ɗaliba ta farko.
Ina dai karatu dai. Ya go darasi kan na koye shi sosai, na koye hakuri. Koyo shi in Allah Ubangiji ya fita da ni ina da sana'a. To wallahi ni gaskiya ko a waje gaskiya Allah ya min basira. Don komai ni juya, alhamdulillah zai zama min kudi.
Sai ɗaliba ta biyu.
Mun fara dai koyan sana'a. Dinki, kitso, sabulu. Na koya kuma zamantakewa da mutane da yawa because da nake waje bana irin mutanen da na gansu a nan bana ganin su a waje but na koya hakuri da zamantakewa da mutane da suke a nan.
Sai ɗaliba ta uku.
Dinki ne nake koya. To a darasi na rayuwa na koya yi hakuri, na koya hikima, na koya yi tsoron Allah. Rayuwar da zan fara shine duk abin da zan yi shi da tsoron Allah. So zan san an abin da yake da kyau da abin da bai da kyau.
Ya masu kula da al'amuran yau da kullun ke kallon wannan yunkuri da hukumar kula da gidan yari ta yi. Barista mai nasara Kogo Ibrahim ya yi nazari.
Tsarin mulki abin da yake kokari shine mutunta dan adam. Sashe na 33 na tsarin mulki ya ce akwai dama ta karayu. Sannan sashe na 34 na tsarin mulkin Najeriya ya ce akwai dama ta a mutunta ka ta dan adam. Ma'ana koda an yanke muka hukunci koda ma kashe mutun za a yi, ayi zama hanya da za a kashe ka din ba hanya ce ta an musguna ko an wulakanta ka ba. Wannan kuma duk kasashe na duniya ba ma nan a Najeriya kawai ba. In ka dauki Afrika misali, shugaba Nelson Mandela yayi daya daga cikin manyan digirorin shi a personal. A shugaba Robert Mugabe yayi daya daga cikin manyan digirorin shi a personal. To mutane da yawa wato a nan ne in ana mutunta wannan ya zama hanya ce ta a gyara alƙiblar ka gaba daya da aqida ka da komi, sai ka fito ka zama mutun subul. Don sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya ya ce doka ta dauke ka a matsayin wanda yake subul, baka da laifi har sai idan an yi hukunci an yanke maka wannan hukuncin cewa an kama ka da laifi. To tunda haka nan ne kin ga dole ne a ci gaba da ba mutun wannan haƙin shi na zama dan adam mai mutunci kenan.
Sunana Maria Ibrahim Baba. To ni dai gaskiya alhamdulillah rabbil alamin, wannan yunkuri da suka yi da wannan mataki da suka dauka abin yabawa ne. Abu ne wanda ya kamata ma a ce an yi tuntuni. Mutane a nan yankin ko a duniya gaba ɗaya akan dauka cewa idan mutum ya yi laifi aka sa shi a kurkuku ba a san shi, ana so a azabtar da shi ne. A'a, azabtarwa ba shi ne dalilin da yake sa a sa mutane a kurkuku ba. Gyara ake yi, ɗabi'u da hanya da mutum ya dauka ko namiji ko mace, in an kai shi fursuna an kai shi ne a killace shi, a yi masa seti, a sa shi akan hanya mai kyau, a fidda shi daga mummunar hanya da yake bi da har ya kai shi ya shiga kurkuku. Mutum namiji ko mace ta shiga kurkuku, a koya mata karatu har degree da na ɗaya da na biyu da na uku, kuma duk a kyauta, a ciyar da ita ko a ciyar da shi, a koya musu kuma sana'ar hannu, su fito kuma a baya su abin da suke bukata su gudanar da sana'arsu. Ai wannan babban taimako ne, kuma wannan gagarumin mataki ne aka dauka. So wannan abu farin ciki ne sosai, maimakon da mutum in ya shiga prison ya fito ma gudun sa ake. To kin ga yanzu so sun samu daman da waɗansu ma ba prisonin bane a waje da ba za su samu wannan daba. Yara nawa da mata nawa ne suke neman shiga jami'a ba su samu ba. A ce kuma wannan hukumar har ta yunkuri su yi amfani da shi har su ɗebi wasu aiki, kin ga an ci gaba. Wannan abu ne wanda ya kamata a ma hukumar nan godiya, su shugabannin da suka kawo wannan yunkuri har abu ya tabbata. To Allah Ubangiji ya musu albarka, Allah ya saka musu da alheri. Wannan abu ne mai kyau da yabawa, mun gode masha Allah. Allah Ubangiji ya wuce mana gaba, Allah ya sa wasu fannonin ma duk a dudduba su a ɗauko gyara.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shugaban hukumar gidajen yari a Najeriya, Jafar Ahmad, da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda, sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku zama lafiya.
A maza da mata don mu zan miƙewa.
To madalla, Yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda agogo muke cewa karfe 11:24 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, wasiƙun masu saurare a takaice.
Sakonmu na farko ya fito daga Hajiya matar mai kamiya Orgi Quarters Gombe, ta ce Allah ya sa yarjejeniyar kasuwanci da shugabannin kasashenmu na Afirka suka cimma ya amfani talakawan kasashen baki daya. Amin suma amin. Sai kuma sako daga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina, ya ce 'yan majalisar dokokin kasar Ghana ya kamata ku yi kokarin samar da dimbin abubuwan da za su amfani rayuwar jama'ar kasar ku, ba wai ku yi ta kokarin ganin an gina maku katafariyar sabuwar majalisa ba. Sai kuma sako daga Lawal Lasani na Kawo Daura, ya ce salamu muryar Amurka. Ina jinjina ga gwarzan dan sanda wanda yake nuna hazaka wajen kama masu garkuwa da mutane, wato Abba Kyari, kuma ina taya shi addu'a Allah ya ƙara masa hazaka ya kuma ƙara bashi nasara akan wannan aikin. Allah kuma ka ƙara kare Abba Kyari. Amin suma amin. Salam viewe Hausa, muna taya tawagar kallon kafa ta kasar mu Najeriya murnar doke takawarin su na Kamaru da suka yi da ci 3-2 ranar Asabar din da ta gabata a gasar cin kofin Afrika da ke gudana a kasar Masar yanzu haka. Muna fatan Allah ya sa kasar mu Najeriya ta zama zakara a wannan gasa. Amin suma amin. Sako daga masu sauraron ku, wato Muhammad Dasani MD dan Hausa Baturiya da Aminu Adamu Malam Maduri daga jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Haruna Abdulmumini da Musa Abdulmumini mai gwado doguwa daga jihar Kano, sun ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Sun ce a yau mun shigo ne wannan filin domin mu taya dan majalisar mu mai wakiltar Tudun Wada da doguwa Honorable Alasan Ado Doguwa murnar zama majority leader a majalisar tarayya. Allah ya bada iko riƙewa.
To a gaida Abdulaziz Adali Toro da sakon masu saurare, yanzu kuma kamar mu kammala shirin, bari Muhammad Hafiz ya bamu labaran duniya a takaice.
Da labaran a takaice, hukumar da ke kula da harkokin nukiliya ta kasar Iran ta faɗa yau Litinin cewa kasar ta zarta adadin da aka kayyade mata ta mallaka na uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da wasu ƙasashen duniya suka kulla da ita a shekarar 2015. Gidan talabijin ɗin ƙasar ya rawaito mai magana da yawun hukumar Behruz Kamalbandi, yana cewa adadin nasu yanzu ya kai kusan kashi 5%, wanda ya saba adadin da aka kayyade mata a cikin yarjejeniyar da ta rattaba hannu da sauran ƙasashen duniya. A yau Litinin, kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta samu tsohon shugaban 'yan tawayen ƙasar Congo Bosco Ntaganda da laifukan yaƙi 18 da ake tuhumarsa da kuma aikata laifi a kan bil'adama. Ntaganda ya musanta cewa ya kashe mutane kuma ya aikata laifin yaƙi a lokacin da ya yi magana a zauren shari'ar a ranar Alhamis. Yanzu haka kasashen Afirka na shirin shiga wani babi da ta kira na zaman lafiya da ci gaba, bayan da aka kaddamar da yarjejeniyar kasuwanci a nahiyar a hukumance. A jiya Lahadi, Najeriya, wacce ita ce kasa mafi karfin tattalin arziki a nahiyar ta Afirka, da kasar Benin suka sa hannu a sabuwar yarjejeniyar kasuwancin wacce ake wa lakabi da AfCFTA a taron kolin tarayyar Afirka da aka yi a jamhuriyar Nijar. Borin cin abinci da bakin haure ke yi a cibiyoyin da ake tsare da su ya shiga kwana na hudu, a cewar wani mai magana da wani mai yajin cin abincin da ya fada wa muryar Amurka ta wayar tarho da kuma shafin sa na sada zumunta.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci. Sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daddare, za ku ji mu ɗauke da wani shiri, inda a yau ma za mu ba ku dama don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne a kan rahoton hukumar tallafawa ƙididdiga ta Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ta ce yawan mutane a Najeriya zai ruɓanya sau biyu nan da shekaru 20. Kuna ganin hakan zai taimaka wa al'ummar ƙasar? Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe, da kuma wanda ya hada kuma ya bada umarni Daniel Brown, sai injiniyan namu na wannan lokaci Alfredo Santos, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Ku huta lafiya.